manyan 'yan siyasar Najeriya ya zama za su iya shiga Amurka da ke nuna ba su da wani kashin kaji da zai hana su rawar gaban hantsi a takarar madafun gwamnatin tsakiya. In za a tuna 2019 sai da dan takarar PDP Atiku Abubakar ya ziyarci Amurka don rufe bakin masu caccakarsa cewa inda yana da gaskiya ya ziyarci Amurka mana. Hatta shugaban da ke gado Bola Ahmed Tinubu ya sha da ƙyar wajen binciken sahihancin kammala karatunsa a jami'a a Amurka da hakan ya kai ga hukuncin kotun koli da ya kawar da tuhumar don ta zo ne bayan zaɓe. A ranar 30 ga Oktobar da ta gabata, shugaban Amurka mai barin gado Joe Biden ya buga shugaba Tinubu waya inda ya gode masa bisa yadda Najeriya ta yafe wa ɗaya daga jagororin kamfanin Binance masu hada-hadar kuɗin crypto Tigran Gambaryan ba Amurke bisa dalilan jin ƙai bayan tura shi zaman jiran shari'a a gidan yarin kuje a Abuja. Shin tasawar Najeriya da Amurka ce ko kuwa cika yarjejeniyar yaƙi da almundahana ta sa Amurka kwanan nan dawo da Najeriya dala miliyan 52.88 da tsohuwar ministar fetur da ya zane Alison Maduke ta wawure ta kai Amurka.
This agreement I think marks a significant milestone, as the minister said, in the ongoing collaboration between our two governments in combating corruption.
Wannan yarjejeniya kamar yadda ministan shari'a na Najeriya Latif Fakbemi ya faɗa ta alamta gagarumar nasara tsakanin gwamnatocinmu biyu kan yaƙi da cin hanci, ƙarfafa bin doka da oda. In ji jakadan Amurka Najeriya Richard Mills. Ga dawowar turan mulki, masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Bayero Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya ce yana ganin akwai raguwar barazanar targaɗin hulɗar Najeriya da Amurka a ɓangaren diflomasiyya, shige da fice, tsaro da sauransu.
Cewar a sa rai sauƙi yana biye saboda an sha wahala 'yan shekarun nan, to kuma sunnar rayuwa ita ce dukkan da wahala ta yi wahala to ka sa rai da sauƙi a kusa. Shi ya sa wannan zaben nasa da wannan zuwan nasa da zai dawo karo na biyu da damar da isa mu na ikoma gefe guda ya karatun baya ya ga yadda ya tafi da gwamnati a baya da yadda aka tafi da ita bayansa, to in ya dawo za a sami wani sassauci da inganci na hulɗa da Amerika da kuma ƙasashen Afirka musamman Najeriya. Manufofin Trump musamman irin na baya san ma ya ɓata lokacin Amerika da kuɗinta da makamanta akan rigingimu. Idan akwai hannun Amerika a zargin da ake yi na rashin zaman lafiyar Najeriya, kila sai a ga rigingimun sun fara yin ƙasa, kuma wannan riba ce ga Amerika da Najeriya.
Shi kuma tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da Tobago Hassan Jika Ardo ya ce Trump ɗan keke da keke ne.
Zai fito a fili ne ya ce maka ga ka ga, in ka ga dama ka yi, in ka ga dama ka bari shi sai ya gaba. Mutumin da ya fito ya gaya ma mutane ƙarara gaskiya da gaskiya, musamman auren jinsin da ake so a yi a Amurka. Yana cikin abin da ni nake yaba masa saboda yace Allah bai yi kuskure ba da ya halicci dan Adam namiji da mace. To babban nazari dai wato dama abin da ya shahara a harkan tattalin arziki, kuma mu yawanci muna hulɗa ta cinikayya da ƙasar Amurka, ana gani Najeriya za ta samu alfanu da ƙasar Amurka saboda shi harkan tattalin arziki baya wasa da shi, kuma an san cewa Najeriya tana hulɗa ta cinikayya da ƙasar Amurka. Muna gani kuma insha Allah za a ɗore a kan wannan ne, kuma za a tabbata wannan harka ta diflomasiyya samun cigaban ƙasashen duka biyu.
Hakika, yayin da ƙasar sun ke ƙara neman kusaci da Najeriya ta fuskar tattalin arziki, Rasha ke samun gurbin zama a makwabtan Najeriya. Najeriya na taka tsantsan da duk wani matakin juya alƙibla daga Amurka ko ƙasashen yamma. Nasiru Adamu, Ali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.